Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, barkamu da wannan dare na yau Litinin 28 ga watan Fabrairun shekarar 2022. Baba Yakubu Makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji irin halin da ƴan Najeriya suke ciki a ƙasar Ukraine inda Russia take lugudan wuta. Bayan haka za mu ji cewa wasu ƴan fashin daji sun hallaka akalla mutane biyu tare da jikata wasu da dama da kuma kona motoci a jihar Niger dake arewacin Najeriya. Muna kuma da rahoto akan yadda ƴan gudun hijira a ƙaramar hukumar Gasol a jihar Taraba suka koka akan matsalolin rayuwa da suke fama da su a inda suke zaune. Muna kuma dauke da rahoto na musamman akan yadda sha'anin tsaro ke ƙara taɓarɓarewa a arewacin Najeriya. Akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku, amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Kasar Ukraine ta buƙaci a tsagaita wuta da kuma janye dakarun Russia daga kasar ba tare da ɓata lokaci ba, yayin da wakilanta suka isa bakin iyakar kasar a yau Litinin don ganawa da Russia a daidai lokacin da shugaba Volodymyr Zelensky ya nemi tarayyar Turai, wato EU, ta amincewa kasarsa zama mambar ƙungiyar ba tare da ɓata lokaci ba. An fara ganawar tsakanin Ukraine da Russia a bakin iyakar Ukraine da Belarus, yayin da ofishin Zelensky ke cewa ɓangaren wakilan Ukraine ya kunshi ministan tsaro Oleksiy Reznikov da kuma mai ba shugaban ƙasa shawara Mikhailo Podolyak. Zelensky ya nemi a ba Ukraine damar zama mambar EU a wani saƙon bidiyo, inda kuma ya ba dakarun Russia shawarar su ajiye makamansu. Sakataren kungiyar NATO Jens Stoltenberg ya ce ya yi magana da shugaban Ukraine ta waya, ya kuma yaba mashi akan jarumtakar jama'arsa da kuma dakarun Ukraine. A yau Litinin, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sanar da cewa ta dakatar da ayyuka a ofishin jakadancinta da ke Minsk, babban birnin Belarus. Ta kuma ba da umarnin a kwashe ma'aikatan da ba sa muhimman ayyukan gaggawa da iyalansu a ofishin jakadancin Amurka da ke Moscow, babban birnin Rasha. A wata sanarwa, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ce ma'aikatar ta ɗauki matakin ne saboda batutuwan tsaro da kuma kare lafiya saboda farmakin da sojojin Rasha ke kaiwa cikin Ukraine. Ya ce ma'aikatar za ta ci gaba da canza matakan a ofisoshin jakadancin ta a faɗin duniya bisa ga yanayin tsaron ƙasar da ofisoshin suke da kuma na lafiya. A gefe guda kuma, Amurka ta sabunta sharaɗanta na tafiye-tafiye akan Belarus da Rasha zuwa mataki na hudu, wato kada Amurkawa su je ƙasashen sakamakon farmakin na Rasha akan Ukraine. Rasha dai ta yi atisayen soja a Belarus, inda ta yi amfani da ƙasar wajen ƙaddamar da hari ta ƙasa akan Ukraine ɗin daga arewa. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Farmakin da Rasha ke kaiwa Ukraine na zuwa a daidai lokacin da Ukraine ɗin ke fama da cutar shan inna da ake kira polio da annobar COVID-19. Tun daga watan Oktoban bara, an gano akalla yaro ɗaya da ya kamu da polio, yayin da wasu yaran su 19 suka kamu da cutar daga baya, amma cutar bata shanye su ba. An dai fara aikin rigakafin cutar polio ranar 1 ga watan nan na Fabrairu. Ranar 10 ga watan nan na Fabrairu aka samu adadin tarihi na mutum 37,408 da suka kamu da cutar coronavirus a adadin mako guda da yayi sama a Ukraine. Ko da yake ƙwararru a fannin lafiya sun ce farmakin da Rasha ke kaiwa Ukraine ta yiwu ya ƙara tsananta yaduwar cututtuka masu yaduwa, ciki har da COVID-19, yayin da jama'a suka tattara a cibiyoyin tsugunar da mutane ko suka tsere daga ƙasar. A halin da ake ciki, gidan talabijin ɗin China ya faɗa a yau Litinin cewa birnin Hong Kong ya samu adadin tarihi na mutum 34,466 da suka kamu da cutar a yau Litinin. A cewar kamfanin dillancin labaran Reuters, hukumomin asibitin Hong Kong sun faɗi cewa ɗakunan ajiye gawarwaki a asibitoci da wasu cibiyoyin sun cika maƙil saboda adadin mace-mace na tarihi da aka samu. Ƙaruwar yanayin zafi, fari da kuma ambaliyar ruwa da mutane ke taka rawa wajen haddasa canjin yanayi na wuce matakin da tsirrai da dabbobi za su ɗauka, a cewar wani sabon gargaɗi da kwamitin gwamnatocin ƙasashe akan sauyin yanayi da ake kira IPCC ya fidda. Dumamar yanayi da ake fuskanta yanzu na haddasa bacewar wasu nau'ikan dabbobi da tsirrai da kuma mutuwar itatuwa da dabbobi a cewar Camille Parmesan, kwararra a fannin abubuwa masu rai a muhallansu, daya daga cikin kuma marubutan rahoton na IPCC na baya-bayan nan. Parmesan, farfesa a Jami'ar Texas da ke nan Amurka, ta faɗi cewa ana fuskantar ƙaruwar haɗarin mummunan tasirin bacewar waɗannan dabbobin da tsirran. Canjin yanayi na faruwa da sauri yana kawo cikas sosai, yana kuma bazuwa fiye da yadda aka yi tsammani shekaru 20 da suka wuce, a cewar rahoton na IPCC.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. To ba da labarin faro rahotanninmu da jin irin hali da 'yan Najeriya suke ciki a ƙasar Ukraine, inda ƙasar Rasha take lugudan wuta babu ƙaƙƙautawa. Babbar editan sashen Hausa Alheri Grace Abdu ta tattauna da wata 'yar Najeriya wadda ta bayyana kanta kamar haka.
Sunana Elizabeth Iliya, ni fourth year medical student ne a Dnipro. Mun bar Dnipro ran Saturday mun kai Uzhgorod, wani city ne a ta border Hungary da Slovakia. Mun kai wurin jiya da dare, shine mun dan kwana, mun ce za mu bar wurin yau da safe. Mun bar, mun shiga dan taxi, mun zo border Hungary, Vlog border na Hungary. Mun kai nan da safe, har yanzu dai muna documentation. Ni dai ban samu wani matsala da nake zuwa ba, don process dinmu da muka bi was quite easy, so ban wani samu matsala ba. Amma dai akwai waɗansu da an hana su zuwa don su blacks ne, kuma ba su da documents, ko dai suna son mutanen su su wuce tukuna kafin a bar mu mu wuce dai. Amma dai ni yanda nike ina nan da lafiya. Yanzu dai muna da wani shelter ne a Hungary din, muna son mu documentation a don ba mu stay don da za mu zauna ma waɗansu rana kafin mu wuce. In muna son mu wuce mu koma gida, mu wuce mu koma gida. Kuma in muna son mu zauna, sai mu zauna, sai fadan Ukraine din ya kare, sai a koma. Amma dai ni zan wuce gida, so yanzu ina jiran documentation din da zan wuce gida. Amma dai ina nan lafiya. Akwai mutane kuma da ba su nan da lafiya, don abubuwan da suka samu a hanya ba abu magana bane.
Ya ne kuka yi kuka baro Ukraine din nan? Jirgi kuka shigo da kafa kuka tafi, ko a cikin bus ne kuka tafi aka dauke ku?
A farko na shiga train, na bar Dnipro zuwa Uzhgorod da train. Da na kai Uzhgorod, mun shiga taxi, mun je mun nemi wurin zamu kwana. Ni bacci sai da safe, mun shiga taxi kuma mun zo border Hungary da sai muka crossing. So ni dai na shiga da train da mota.
To ku da kashin kowa shi da kanshi ne yake neman hanyar fita ne, ko kuma ofishin jakadancin Najeriya a Ukraine ko kuma Romania ne suke taimaka muku?
Daga Ukraine dai ba wai embassy bane suke taimako mu, sai ko agents na ka suke taimako ka, kawo ka samaka boss, kawo ka ko ka samu classmates din ka ku bi su crossing. To amma dai embassy din ba su taimake mu dai. Ni dai ban ji wanda ya ce embassy na Ukraine sun taimake su ba. Amma in ka crossing, an ce wai embassy na Romania da na Hungary suna samu musu bus shigar da su. Amma ni sun ce ba za su iya su zo nan yau ba, don na kira su da bici. Amma abokiyana da ta shiga jiya sun dauke ta daga border na crossing.
To kin ambaci cewa su agent wato waɗannan da waɗanda kike magana nan, ku ne kuke nema ku biya su taimaka muku su fitar da ku?
A'a, ba za mu biya su ba, don su agents din mu wanda sun samu na makaranta ne, mana process din mu su ne. Amma dai ba mu biya su ba. Amma boss din, in za ka bi ta boss dole ka biya. Za ka biya irin su ni daga Dnipro na san suna biyan $150 ne. Amma waɗansu daga Kyiv na jiwe suna biyan $200 ko $300. Amma za ka dai bi train dai is free.
Alheri Grace Abdu kenan a hirarta da Elizabeth, 'yar Najeriya mazauniyar wato ƙasar Ukraine. An fashi daji sun hallaka akalla mutane biyu tare da jikata wasu da dama da kuma kona motoci guda 7 a jihar Niger da ke arewacin Najeriya a yau Litinin. Ga dai Mustapha Nasir Batsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana.
Yan fashin daji sun hallaka akalla mutane biyu tare da jikkata wasu da dama da kuma kona motoci kimanin bakwai a jihar Niger dake arewacin Nigeria. Shedun gani da ido dai sun bayyana cewa yan fashin dajin akan babura dauke da manyan bindigogi sun auka a garin Sahora Mine dake yankin karamar hukumar Mashegu a daidai lokacin da ake hada-hadar cin kasuwar garin a ranar Litinin din nan. Al'amarin da yasa alatilas jama'a dake cin kasuwar suka tarwatsi, inji wani mazaunin garin na Sahorabi da ya buƙaci a saka ya sunansa.
Sun kashe mutane amma muna nan muna ta neman kidigan yan waɗanda ba a gani ba. Akwai dai wannan ma aka raunata aka ce a zuwa taimaka a kai Kwantagura.
Ga wakilin mutum nawa kuka gani yanzu?
Ga wakilin mutum biyu, sannan sun kwashi mutane a kasuwa.
Kamar mutum nawa suka kwasa?
Akalla Malam Mustapha mu ba mu san adadin su ba yanzu. Yanzu haka in kaje za ka ga motoci da suka kuko na kan.
Mutane suka
kuka. Za ta kai mota bakwai.
Aikin yan ta'addan dajin dai na ci gaba da ƙara ta'azzara a jihar Niger, domin kuwa ko da yammacin Litinin din nan bayanai sun nuna yan fashin dajin sun kai samami akan hanyar Mina zuwa Abuja, inda bayanan da ba a tabbatar da su ba suka nuna cewa sun yi awan gaba da wasu turawan da ke aikin hanya guda biyu, duk da ƙoƙarin da hukumomi ke cewa suna yi domin shawo kan lamarin. Al'ummar jihar Niger na ci gaba da zama cikin wani yanayi na fargaba. Wannan shugaban al'umma ne Alhaji Awaisu Giwakuta ga abin da yake cewa akan wannan yanayi.
Muna nan ne kaman ba mu cikin Najeriya, irin hukuncin da ƴan ta'adda suke wa ƴan Niger yanzu sun kewaye Niger gaba daya. To menene amfanin rayuwar mu a cikin gwamnatin tarayya?
Gwamnatin jihar Niger dai ta ce tana daukar matakai na shawo kan lamarin, inji kwamishina a ma'aikatar kananan hukumomi da masarautu da kuma lamarin tsaron cikin gida na jihar Niger Mr. Emmanuel Omar.
Da strategy din mu mun kawo sojojin kasa, sojojin sama da kuma yan banga da kuma yan gari, mun gode musu da kokarin da suke. So duk wannan abin da muka zo muka strategizing.
Masana dai na hasashen ayyukan yan ta'addan na iya yin tasiri ko ma kawo cikas a babban zaben Najeriya da ke tafi a shekarar baɗi, bisa la'akari da yadda suke ƙara ƙarfi a jihar Niger da ke dab da Abuja fadar gwamnatin Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoto. Yan gudun hijira a ƙaramin hukumar Gasal a jihar Taraba sun koka akan matsalar rashin samun abubuwan rayuwa da suke fama da shi a inda suke zaune, bayan da 'yan bindiga suka hana musu zama a yankunansu. Muhammad Salisu Garba ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Bayan matsalar rashin tsaro da ya adabi shiyar arewa maso gabashin Najeriya, lamarin da ya raba wasu al'umma da dama da rayukansu, wasu kuwa suka yi asarar mahallinsu, a ɗaya ɓangaren kuwa wasu suka yi asarar dukiyoyi. Lamarin da ya auku a baya-bayan nan a jihar Taraban, a wani yanki na Wurɓoki da ke ƙaramar hukumar Gasol a jihar Taraban. Al'umman wannan yanki na Wurɓoki dai suka yi gudun hijira domin neman mafita. To sai dai, 'yan gudun hijiran wannan yanki dai suna cikin wani halin maƙaƙi tare da wahala da neman tudun da za su dafa da ma abin da za su ci, sakamakon halin da suke ciki na mawuyacin rayuwa. Malam Muhammadu Buba dai shi ma dan gudun hijira ne daga Wurɓoki a ƙaramar hukumar Gasol a jihar Taraban, wanda ya yi mana ƙarin bayani kamar haka.
An yi barna, an kona gidaje da kuma abincinmu. Mutane a takance da za su kai kamar 3,000 wanda suka yi gudun hijira, don muna da matsalolin kamar abinci da kuma rashin lafiya. Yara sama da 1,000 yanzu haka sun bar makarantu, gwamnati ta tallafa mana yara su ci gaba da karatu.
Mafi yawanci wasu lokutan in aka samu rashin tsaro da ya tarwatsa al'umma daga matsuguninsu, mata su suka fi fitan kansu cikin mawuyacin hali, domin kuwa al'amarin yakan jawo wasu su rasa mazajensu, wasu kuma 'ya'yansu, wasu ma suna iya rasa ta gaba daya. Su ma suka mika nasu wannan korafin kamar haka.
Sunana Ishaq Ibrahim. Muna bukatar abinci ma babu, ba an kona mana, dan suranmu ma an kokkona.
Wurin kwanciya babu, gudun makaranta babu, har kiɗa ba abin da za mu ci ba.
Ba inda zan je da yara na. Muna nan muna kwanciya a anguwa ne ma.
Alhaji Muhammad Gebi dake zama da gashin Wurɓoki shi kuwa ce wai duk abin da yayi zafi Allah zai kawo sauki.
An ce in zafi ya zo sanyi zai zo. Yaran mu da matan mu sun sa wahala. Wannan yanzu ba samu lafiya ba. Don wahalar shigan jeji.
Alhaji Hamman Adama Gasol kwamishinan yada labarai na riko na jihar Taraban kuma shine kwamishinan kimiyya da fasaha na jihar. Shi kuwa ce wai gwamnatin jihar Kacokar tana yi wa al'umma wannan yanki jaje da halin da suke ciki.
Mai girma gwamnatin jihar Taraba Atedarus Dickson Ishaku yana mika taziyansa. Mataimakin gwamnatin jihar Taraba injina Haruna Manu kuma yana mika taziyansa. Allah ya baku hakurin jibran nan rashin. Allah ya sare wannan al'amari. Ina mika muku taziya wa'annan yan uwan mu da suka yi shahada. A ƙarshe ina son jawo hankula kada ku yadda baku da da a wani wuri. Yayin da baku da dan ku a gujen kamin wani al'amari ya isa gujen ku sai Allah ya samu kashin.
Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To gaida Salisu Muhammad Garba. Kana shafa ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku rahoto na musamman akan yadda ake ci gaba da samun matsalolin rashin tsaro a arewacin Najeriya wanda Sani Shaibu Balumfashi ya hada mana.
A Najeriya batun tsaro babban lamari ne da ke damun mahukunta da al'ummar kasa ganin yadda yake kara ta'azzara akan muhimman fannoni na rayuwa kamar su ayyukan noma, ilimi da kuma zamantakewa. Babban fannin da ya fi jikkata shine aikin noma. Sarkin noma Abdul Mumini kuma jagaban Burukku wani babban gari da ke kan hanyar Binnin Gwari ya koka game da yawaitar halin da 'yan bindiga ke kaiwa manoma a yankin nagonarsu.
Mun razana matuƙa na yadda muke ganin wannan abuwa suna ta ƙara karatu mu. Muna da ƙauyuka ta ɓangaren arewacin Burukku kimanin ta ɓangaren Basa kenan kusan ƙauyuka 10 wa'inda suka tashi. Ta ɓangaren arewa ɓangaren abin da ya shafi Shuwaka su Zankoro muna da ƙauyuka sun fi 10 wanda suka tashi. In ka ce guda uku riga ka tsaya a Burukku kawai ƙauyuka sun kai guda 20 wanda za mu ga sun tashi sun dawo cikin Burukku sun an watsa sun taidaice. Yanzu gari ɗaya rage mana shi ne ƙauyen Mazari wanda wannan bala'i ta nan ya ainihin fito ni ina da gona a wurin kuma kusa. Da wurin inda abin ya faru ne kuma kusa da garin da za ka tafiya minti biyar daga inda abin ya faru ba zuwa Burukku. Na farko ne limami ne na ɗaya daga cikin masallacin ba yanzu nan za a tare sallah ke cewa a jira liman a bashi minti a kowa na ci a bashi minti ka to ilai a shi yana can ma ya kamata sallah a gona dan uwan shi na wani ga sunan ainihin ya riga ya kamata sallah zuciyanka kuma ga Ubangiji har sai ga suka yi wannan aiki na ta'addanci.
Ita ma wannan malama ta bayyana munin lamarin kamar yadda suke ganin shi kusan kullum.
A gaskiya wannan al'amari ya ta'azzara duk yadda ake tunanin wannan al'amarin wallahi ya fi ƙarfin a masalta domin a kullum a garin nan namu na Burukku da garuruwan da suke gefannin Burukkun nan wallahi kusan rana ɗaiɗaya ba a samun irin wannan al'amarin yana aukuwa yau a kashe wannan gobe a kashe wannan kullum a haka muke tun ana irga adadin yawan mamatan da suke ana kashe su har ma mun zo mun kasa yanzu tun nan cikin gari ma gefe kana kallo tsallaka barayin na suna bin mutane da gudu suna samawa.
A can kuwa tungan zurmai da ke karamar hukumar mulki ta Shanga a jihar Kebbi su ma sun koka game da yadda 'yan bindiga suka shiga ƙauyensu suka banka mai wuta suka yi musu sata abinda za su sata kana suka banka rumbunan hatsinsu wuta kamar dai yadda za ku ji ɗaya daga cikin jagoran matasa na wannan wuri da ya ɗauki wannan abu a bidiyo ya kuma yaɗa shi a duniya ta kafar sada zumunta. Ga abin da ke cewa.
Mutanen tungan zarumai Allah ka kawo mana ɗauki Ubangiji Allah ya isa mu daga waɗannan mutane. Jama'a ku diba yadda suka zo suka magarin tungan zarumai suka toye cikin gari gari biye da dawa ke cin wuta mutane sun gudu sun bar muhallinsu. Allah ka kawo mana ɗauki. Allahu akbar. Garin tungan zarumai ƙaramar hukumar mulki ta Shanga local government.
A dangane da waɗannan al'amura na zanta da masanin gona da kuma shuke-shuken kayan marmari da ake yi a manyan gonaki da ake kiwon sauran dabbobi wato Malam Dauda Salisu domin jin cikakken bayanin yadda ayyukan 'yan bindiga ya shafi sana'ar tasu.
Ganin gaskiya gona gaskiya ta mutu satan mutane ya kashe gona a arewa a Kaduna ma dai gaskiya ta mutu dan ina tafiye-tafiye Kaduna ita ce number 1 na Sarawa Neja da Abuja wannan jihohin su mutu ba inda ya kai su gona a arewa gidajen gona babu kaskashe ya sa duk gonar kansu mutu, mutane duk sun gudu sun bar gonar kansu.
Ito kaman kiwon kaji, ka san galibi akan samu makeken wuri ne kuma a cikin kauyuka ko can cikin daji. Yaya wannan al'amarin zaka ce ya shafi masu kiwon kaji?
Ya shafi masu kiwon kaji, dan ka kalla kwai da kwai ana saida shi naira 60 naira 50, amma yau zaka ga kwai ana saida shi naira 100 ne ma, dan kaga yau inda nake a nan bilance danyen kwai naira 100 ne, sakamakon ba a yin wadataccen kiwo a dajika ne ake samun isasshen fili, sai dawo an kashe dajin kashe-kashe ya hana mutane su je su yi kiwon a can, sai ya dawo sai cikin gari. Da nan hanyar binin gwari da nake gaya ma, ni na san gona ɗaya mai kaji 100,000 ko mai kaji 50 babu. To abin da ya tirsasa su kaman harka ne na su tsira da rayuwarsu. Da yanda ka ga haka sarkin ce muna da ajanda suka zai zo Kaduna, amma kaji zai siya da ki, zai sai kaji 15,000 na kiwo. Ko nan binin ke ba satin nan an yi wannan abin, an kashe mutane nan ke ba hanyar yawuri da koko nan wuraren kwana suka yi da wuni suna yin ta'addancin su, ba kuma wanda ya ce musu kala suka gama su fita.
To yaya noman ya shafi sana'ar taka ta shuke-shuken kayayyakin marmari a manyan gonaki?
Gaskiya ni ranka ya dade ya shafan sosai. Saboda ni a baya akwai wani likita a Germany, mutumin dan marke ne, dan zamfara ne cikin local government din Bungu da take, sai da muka yi da shi zai shuka itace guda 10,000 na mangwaro 15,000, amma sakamakon wannan kashe-kashen da yake a yankin su ya sa ba zai yi ba, dan wajen da ya siya da ya, amma ba a shuka komai ba, ba a komai da da zai wuya ka ga mangwaro har ya wuce tsayin mutum wa yana jira a zo a siya, amma yanzu sai ka ga mangwaro a gaban mai siyarwa yana yaya, saboda ni ba a yin gidan gona. Kayan itatuwan da kaga ana yi a Kaduna, ka je ka tambayi din mai sai da kayan nan, zai gaya ma yan Niger ke ci.
Ita ma shugabar kungiyar manoma mata da matasa na jihohin Arewa a Najeriya, wato Hajiya Bilkisu Muhammad, ta ce lamarin ya shafe su ainihin.
Wannan al'amari kam ya shafe mu ba karama shafa ba, saboda kaga dai noma wanda ya ce muka yana noma yanzu a gaskiya sai dai gonakin da suke bakin gari ko ƙauyukan da suke gefen gari, amma noma da ake kira noma babban noma sai an shiga daji. A gaskiya yanzu iri na ba wanda zai iya shiga wannan gurgumin daji, ko da mazaje ne ballanta namu da muke da matasan mu. Saboda shaharin ɗan bindiga wannan sana'ar tasu ta danna ta mu. Gona da zaka shiga yanzu kaga kamar ni da sauran ƙawaye na, akwai ƙawata da take da hekta akalla 200, kishiyarta tana da hekta 150. Da iri na, ni ina da gona a hanyar binin gwari, ban isa in shiga hanya ba ma ballantana. Yau dinnan da safe sai da nemi wani yaro magana, nace mishi kai ba za ka je ka dubo mana wuraren, yace min wallahi mama ba ta shigowa, ba zan iya ba. Saboda haka muna neman taimako gurin gwamnati.
Navy Captain Umar Abubakar Bakori ne Murabus yana sharhi game da harkokin tsaro.
Ina mafita game da wannan al'amari?
Mafita shine dole mutane su tashi su daji. Babu inda ake yakin asimetric warfare a bar sojoji ko 'yan sanda su kaɗan su nasara. Sai mutanen ƙauyuka, mutanen unguwanni, gashi muna da 'yan vigilante waɗanda volunteers ne sun sa kansu za su yi wannan aikin. A ƙarfafa musu gwiwa mana. Abubuwa ya zama tsantsu 'yan vigilante.
Sanci Abu Malumfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
Ta a gaida Sanisu Ayubu Malumfashi da ya kawo mana wannan rahoto. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA ta dakatar da kasar Rasha daga wasu lamuran wasannin kwallon kafa biyu bayan mamayar da kasar ke kaiwa Ukraine a yan kwanan nan. A cikin wata sanarwa da hukumar ta FIFA ta fitar, ta ce dakatarwar ta shafi haramta buga wasannin kwallon kafa na ƙasa da ƙasa a Rasha, yayin da kuma aka hana saka tutar ƙasar ko kuma rera takenta a wasannin da 'yan ƙasar za su buga a wasu ƙasashen waje. FIFA ta ƙara da cewa 'yan wasan ƙasar ba za su buga wasa da sunan ƙasar ta Rasha ba, sai dai haɗaɗɗiyar hukumar kwallon kafar Rasha. Haka kuma ba wata wasa da za su buga tare da magoya bayansu a filin wasa. Sanarwar ta FIFA na zuwa ne bayan hukumomin kwallon kafar kasashen duniya daban-daban da kuma kungiyoyi suka soke wasu gasannin kwallon kafa a Rasha, ko kuma suka ki karawa da kungiyoyin kasar a gasanni tun bayan da takaddamar da yaki akan kasar Ukraine. Dakatarwar ta hukumar FIFA ta biyo ne bayan da kwamitin shirya wasannin motsa jiki na Olympics na kasa da kasa ya soma shawarar haramtawa dukkan ƴan wasan Russia da Belarus da ma jami'ai daga kasashen shiga kowace gasa ta wasannin na ƙasa da ƙasa. Kungiyar ƙwallon kafar Everton ta Ingila ta gabatar da ƙara a gaban hukumar shirya gasar Premier, inda ta buƙaci akalla a nemi afuwarta akan hukuncin alƙalin wasa da ya shafi zargin taɓa ƙwallo da hannu a wasan da Manchester City ta doke ta da ci ɗaya da nema. Everton din na zargin cewa ɗan wasan City Rodri ya taɓa ƙwallon da hannu a wasan da aka fafata a ranar Asabar, amma kuma alƙalin wasan Chris Kavanagh bai hura cewa an yi laifi ba, balle a basu bugun penalty. Lamarin ya bakanta ran magoya bayan kungiyar da dama, har ma da mai horar da ƴan wasanta Frank Lampard, wanda ke ganin ya kamata a basu bugun daga kai sai mai tsaron gida a lokacin. Babban shugaban kungiyar ta Everton Dennis Barrett shine ya aike da takardar koken zuwa ga shugaban hukumar shirya gasar ta Premier Richard Master. Har yanzu dai a Ingila din, kungiyar ƙwallon kafar Leeds United na dabda daukar tsohon mai horar da ƴan wasan RB Leipzig ta kasar Jamus Jesse Marsh a matsayin sabon kocin ta. Idan dai suka sami cimma daidaito, Marsh dan kasar Amurka mai shekaru 48 da haihuwa zai mai gurbin Matheus Bielsa, wanda kungiyar ta sallama a jiya Lahadi. Marsh, wanda ya taba horar da ƴan wasan New York Red Bulls na kasar Amurka, ya bar kungiyar ta RB ne a watan Disamban bara bayan watanni biyar kacal yana aikin horar da ƴan wasan ta. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
To a gaida Murtala Faruk Sanyin na da labaran wasanni. Yanzu kuma ga Maryam Dauda ta dawo da takaitattun labaran duniya.
Ukraine ta buƙaci a tsagaita wuta da kuma janye dakarun Rasha daga ƙasar ba tare da ɓata lokaci ba, yayin da wakilanta suka isa bakin iyakar ƙasar a yau Litinin don ganawa da Rasha a daidai lokacin da shugaba Volodymyr Zelensky ya nemi tarayyar Turai, wato EU, ta amincewa ƙasarsa zama mambar ƙungiyar ba tare da ɓata lokaci ba. A yau Litinin, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sanar da cewa ta dakatar da ayyuka a ofishin jakadancinta da ke Minsk, babban birnin Belarus. Ta kuma ba da umarnin a kwashe ma'aikatan da ba sa muhimman ayyukan gaggawa da iyalansu a ofishin jakadancin Amurka da ke Moscow, babban birnin Rasha. A wata sanarwa, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ce ma'aikatar ta ɗauki matakin ne saboda batutuwan tsaro da kuma kare lafiya da farmakin da sojojin Rasha ke kaiwa cikin Ukraine suka haddasa. A gefe guda, farmakin da Rasha ke kaiwa Ukraine na zuwa ne a daidai lokacin da Ukraine ɗin ke fama da cutar shan inna da ake kira polio da kuma annobar COVID-19. Tun daga watan Oktoban bara, an gano akalla yaro ɗaya da ya kamu da polio, yayin da wasu yaran su 19 suka kamu da cutar daga baya, amma cutar bata shanye su ba. An dai fara aikin rigakafin cutar polio ranar 1 ga watan nan na Fabrairu. Ranar 10 ga watan Fabrairu aka samu adadin tarihi na mutum 37,408 da suka kamu da cutar coronavirus a adadin mako guda da ya yi sama a Ukraine. Ko da yake ƙwararru a fannin lafiya sun ce farmakin da Rasha ke kaiwa Ukraine ta yiwu ya ƙara tsananta yaduwar cututtuka masu yaduwa, ciki har da COVID-19, yayin da jama'a suka tattaru a cibiyoyin tsugunar da mutane ko suka tsere daga ƙasar.
To duka kuma abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirye-shiryenmu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lazar Grayson da ta bada umarni, sai kuma injiniyanmu na wannan dare Mr. Chang, Baba Yaku Makiri da na shirya kuma na gabatar daga nan birnin Washington DC, nake sallama da ku. Mu kwana lafiya, Allah ba mu alkhairin nan nasa, amin summa amin, salamu alaikum.